A Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Niya FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin a wannan hantsi na ranar Laraba 8 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Aisha Mu'azu muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa wasu al'ummomi a jihar Adamawa sun yi zanga-zanga akan rashin tsaro da yawaitar satar jama'a da ya addabe su. To ko me yayi zafi haka?
An kashe mutanen mu, yanzu gidan man da kake gani nan, mai gidan man nan ina fa ne suka kashe shi. An kama wasu, an kai su, amma an ba da order cewa su a sake su. To saboda haka mutanen gari ba su yarda ba.
Za mu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya sai sharhin jaridun kasar Kamaru. Za kuma ku ji wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. To amma fa duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Jama'a barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Iran ta harba makamai masu linzami akalla sama da dozin guda a filin jiragen sama biyu da dakarun Amurka ke amfani da su a cewar hukumomin Pentagon. Wasu sa'o'i bayan aukuwan hakan, shugaba Donald Trump ya yi rubutu a shafinsa na Twitter cewa Amurka na kokarin gano adadin mutanen da harin ya ritsa da su da kuma dukiyoyi da ya salwanta, amma ya zuwa yanzu babu abin damuwa. Ya ce a duk faɗin duniya mu muke muka fi kowace ƙasa ƙarfin ikon kayakin yaƙi, shugaban ya rubuta a shafin nasa. Trump ya gana da jami'an tsaronsa waɗanda suka haɗa da Mike Pompeo da Mark Esper. Ana sa ran cewa Trump zai yi jawabi a yau da safiyar yau Laraba. Ministan harkokin wajen Iran Jayed Zarif ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Iran ta yi shawara kuma ta ɗau matakan da suka dace da abin da aka yi mata ne a matsayin matakin kare kanta daga harin sojin da aka kai na tsoro wanda aka farma 'yan ƙasa da manyan jami'anta waɗanda ba su ji ba su gani ba. Ba ma fatan wannan lamari ya tsananta a koma ya rikide ya kai ga yaƙi, amma kuma ba za mu naɗa hannunmu ba muna kallo, domin ya zama wajibi mu kare kawunanmu daga duk wata barazana, Zarif ya ce. Harin makamai masu linzamin shi ne mataki na baya-bayan nan da ƙasar ta ɗauka a jerin al'amura da suka gabata cikin makonni biyun da suka wuce da dangantaka tsakanin Amurka da Iran ya taɓarɓare. Taɓarɓarewar dangantaka tsakanin Amurka da Iran dalilin kisar kwamandan dakarun sojin Iran da Amurka ta yi ya janyo damuwa dangane da ci gaba da tattaunawar sulhu a Afghanistan, lamarin da ya sanya jami'ai da manazarta yin gargaɗin cewa Iran tana iya haɗa kai da 'yan Taliban domin saka kafar ungulu a ƙoƙarin da Amurka take yi a ƙasar da ta daɗe tana fama da yaƙi. Sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo a jiya Talata ya zargi Iran da yunkurin kulla kawance da Afghanistan, ya kuma jaddada cewa Iran tana yunkurin yin wani shiri da kungiyar Taliban da kawayenta na kungiyar Haqqani. Iran ta ki shiga kwamitin yarjejeniyar zaman lafiya da a matakin yanki da ma na ƙasa da ƙasa, kuma suna aiki tukuru don rusa wannan kokari da ake yi a bisa yadda suke kokarin tallafawa kungiyoyin ta da ƙayar baya. Furcin da Pompeo ya yi a wurin buɗe wani taron manema labarai da aka yi a ma'aikatar tsaron ƙasar. Manazarta a Kabul da Washington duk sun yi amanna cewa Iran tana iya ƙara neman taimakon ƙungiyar Taliban daga cikin matakan da za ta ɗauka don mai da martani kan Amurka bisa harin da ta kai da manufar da ta cimma na kisan Qasem Soleimani, kwamandan zaratan sojojin juya halin Iran a makon jiya. Masu sauraro kada ku sha'afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, ɗan takarar jam'iyyar Democrats kuma babban abokin adawar shugaba Donald Trump Joe Biden ya bayyana cewa rashin kwarewar Trump babban haɗari ne dangane da harin da ya halaka babban hafsan dakarun sojin Iran Qasem Soleimani. Biden da sauran 'yan takarar jam'iyyar Democrats suna ta sukar wannan matakin da shugaban ya ɗauka. Kana sun yi gargadin irin sakamakon da ka iya biyo baya. Da yake jawabi a New York, Joe Biden ya yi wa shugaban kace-kace, inda ya dau lokaci mai tsawo yana sukarsa dangane da sakamakon harin da ya kai wanda ya yi sanadiyar kisan Qasem Soleimani. Kazalika takwarorin Biden yan takarar jam'iyyar Democrats ba su yi wata-wata ba wajen sukar Trump, daga cikinsu har da sanata mai wakiltar Vermont Bernie Sanders. A jiya Talatan dai, Trump ya ci gaba da kare matakin da ya dauka kan Soleimani. Daga ƙarshe, ba kirga tattakinmu kawai na'urorin zamani da ake sanyawa a jika suke yi ba. Manyan kamfanonin yanzu suna kera na'urorin da za su inganta lafiyar mutane da kuma kare su ta hanyar gano alamun duk wata matsala tun kafin ta auku.
Oh, Aisha Mu'azu kenan aka ji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu alumomi a jihar Adamawa sun gudanar da wata zanga-zanga akan rashin tsaro da satar jama'a da suka ce ya addabe su, inda kuma suke zargin jami'an tsaro da sakin wasu da ake zargi da satar mutanen bayan da aka kama su. Ibrahim Abdulaziz na dauke da ƙarin bayani.
Wannan matsala ta garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa na fahana jama'a bacci a yanzu. Yankin Gere da ke jihar Adamawa arewa maso gabashin kasar na mako cikin yankunan da lamarin ya munana. Batun da ya kai al'umman yankin kafa kungiyoyin sa kai na matasa, wanda har ma suka samu nasarar cafke wasu da ake zargi kuma suka danka su ga 'yan sanda, to amma kuma nan take sai wata sabuwa ta kunno da ta kai jama'an garin sun fusata, inda suka gudanar da wata zanga-zangar lumana tare da rufe babban hanyar garin da ya hade garin da kuma fadar jihar.
Abin da yake faruwa, kidnappers sun zo sun shiga mana gari, suna hada mu bacci, suna hana mu tafiyar da ayyukanmu na yau da kullum. An kashe mutane mu, yanzu gidan man da kake ganin nan, mai gidan man nan kidnapper ne suka kashe shi, Alhaji Sajo. An karbi kudi a Gire sama da miliyan 67 zuwa miliyan 52 a garin Gire. Nan wanne economy gaba daya na garin Gire? Wasu tsiraru ne daga bayan gari, musamman Fulani daji su ne suke garkuwa da mu. Muka zo muka zauna muka hada kanmu da kawunan mu mutanen Gire, muka yi meeting, muka yi da cewa za mu yi wani committee wanda za mu fito mu yi gadin gari mu, kuma mu taimaka ma yan sanda gurin ba su labari. Mun yi wannan tare da yan sanda, an kama wasu, an kai su, amma an ba da order cewa su a sake su. To saboda haka mutanen gari ba su yadda ba nan kidnappers din, an kama su. Daga cikin su akwai wanda yace lalle shi kidnapper ne, ya lissafa man mutane takwas zuwa tara kawai su bar mu a dinga yin bincike. In an kama a ba ma DPO nan dama ya yi investigating da mutanen gari, wanda ba a sami shi da laifi a sake shi, ne rasa mu ba ma so.
Sakamakon takaddamar ne dai ya sa shugaban karamar hukumar da kuma jami'an 'yan sanda na garin, wato DPO, kana kuma da wasu shugabannin al'umma suka garzaya zuwa shakwatar 'yan sanda da ke jihar, inda masu gana da kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa Sifi Audu Madaki. To kuma me kwamishinan 'yan sandan zai ce game da abin da ya faru da kuma zargin cewa 'yan sanda na sake waɗanda aka kama bisa zargin suna garkuwa da jama'a yanzu?
Wannan zargin da ke ba gaskiya ne, kasi har yanzu jama'a ba su yanda ake 'yan sanda ke guda da ake ba. Akwai wasu cases wanda division ba su iya handle ba, kamar cases na ga kwadon mutane. Wanda ya faru shi ne mu an sake kama wayansu suspect kuma guda hutu ne da ya kama su, na ce okay, abin da zaka yi shi ne ka yi conducting preliminary investigation, ka tattara mana duk evidence da ya kamata. Idan ka transfer case ne a CID ta mu cigaba da wajen. So jiya mun magana da DPO ya gama cewa yanzu fa ya samu enough evidence wanda zai kai wani mutane kotu. Saboda shi bai da power na ya kai su kotu, na ji to ya kawo su a nan state CID. Da ya fitar da su a division ya kawo su state CID, mutane suna ganin kamar cewa an kawo su nan yola za a sake su. To ba sai cewa an kawo su nan saboda we yi justice a kan case ne. Da safe nan kafin karfe tara domin kai su kotu. Amma abin da ya dami ne kwaya shi ne, kafin mu hankali safe nan mutanen Gire da Yuta su sun fito sun tattara hanya na zuwa Mubi da hanyar na zuwa cikin Yola. Aka tambaye su me dalilin wannan, suka ce ai commissioner ya cire suspect na kidnapping to wani da sun bayar.
Kamar yadda ma bincike ke nunawa, baya ga matsalar tsaro ta Boko Haram, yanzu haka wata matsalar da ke neman gagarin kundila ita ce ta masu garkuwan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Nigeria.
To gaida Ibrahim Abdulaziz. Za mu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya. To amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar.
Idan ana da raye da uwa ake, in ana magana na jeriya, to ai ta arewa tana gaba, tunda bar gwado da jewo ta nana. Idan ana da raye da uwa ake, in ana magana na jeriya, gar kasa ta arewa tana gaba, don kasa albarka ta muke, tabbata to ta shehu ta nana.
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC, inda agogonmu a yanzu yake cewa ƙarfe 2 da kusan minti 12 na dare a nan Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an shiga sabuwar shekara lafiya. Wannan shirin da zamu gabatar muku a yau ya faru ne tun shekarar 2012, lokacin da mambobin kungiyar masu kananan masana'antu na Kano NASI suka cika takardun neman lamunin ƙara jari na naira miliyan 5.5 ta hanyar bankin First Bank, amma bayan zuba fiye da naira 70,000 har yau shiru kake ji babu lamuni, babu kudin rajista. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ciki da gaskiya ya batun na tsawon shekaru da nazarin yadda lamarin ya kasance da ya kai ga har kumutun tsohon majalisar dokokin Kano ta yi zama da wakilan dukkan bangarorin da suka hada da na bankin, waɗanda kuma suka nuna rashin cika ka'idar karɓar lamunin ne ya janyo ba a rabawa 'yan kasuwar kuɗin ba. Yanzu batun da ake yi shine kuɗin rijistar da aka tara asusun wanda na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ne da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe mu raba tsakanin shugaban kungiyar, da har ya kai ga rabuwa baram-baram dutse a hannun riga. Wasu daga mambobin kungiyar sun zargi tsohon shugaban kungiyar na Kano Maniru Sagagi da cewa ɗan damfara ne. Kafin mu kawo muku bayanin wakilin 'yan kasuwar da kuma zanta da shugaban kungiyar na ƙasa Musa Salaman Bamfa, ga takaitaccen kare kai daga Maniru Sagagi, wanda bai yarda da zargin zama ɗan damfara ba, wato 419 da ake cewa a Najeriya.
To na farko dai ka ga da a ce an haɗa baki da nima ba zan kai su ƙara ba, kuma da na haɗa baki ba za a ce ba a da shi can waɗannan wanda suke saman ba za su ce ba ke da gani kada in za a zargi ba, ko kuma in ce ma dani da kuma da su ba. Kuma alhamdulillah shi yasa wannan zargin ne ya sa ni tafi kotu. Na kai ƙara kotu, kuma kotu take a ji abin sa. Kuma CID suke bincike, kuma suka gano cewa ga inda aka transfer aka ɗebi kuɗi daga First Bank, kamar yadda na gaya ma zuwa Stalin ba. An farko ba a ɗebi kuɗin ba ce da sa hannun injiniya Ezekiel, da sa hannun Solomon Bamfa, da sa hannun Sarzali Muhammad. Babu sa hannun Manir Muhammad Sarari, domin a matsayin fitar ciyaman ba ni da wannan murmu ba na ciki. Kuma yanzu ake bincike a kai, kuma shi ita shi na kai ƙara ta ga haikon ya ce fundamental human right, wanda wannan binciken shi zai nuna
in Allah yarda za mu kawo muku cikakken martanin na Sagagi da ya zargi shugabannin kungiyar na ƙasa da cinye kuɗin, inda su kuma ta bakin shugaban na ƙasa Salaman Bamfa suka ce a'a, Sagagi ne ya rubuta cike da kuɗin. Kazalika akwai bayani daga wani ɗan kasuwa a Kano Nasir Abubakar, wanda ya nasara aka yanke wa sagaggi hukuncin ɗaurin shekaru 7 bayan kai shi ƙara hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC da tuhumar rike masa fiye da naira miliyan 8. Ga bayanin Abubakar Abdullahi, wanda ya magana a madadin ƴan kasuwar da suka ce an karɓe musu kuɗi ba lamuni ba na shekaru 7 kenan.
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko sunana Abubakar Abdullahi, sakataren kuɗi na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu na jihar Kano. A ƙorafi ne muke da shi tsakaninmu da ƙungiyar Nasi da kuma First Bank. Ita ƙungiyar Nasi ƙungiya ce ta ƙasa wadda take ƙungiyar masu ƙananan masana'antu na Najeriya gabaki ɗaya, wanda kusan dukkanin jihohi suna da reshe kenan a wurin. Saboda haka ni kuma nema memba ne na wannan ƙungiyar. To, a shekara ta 2012 su ƙungiyar Nasi sun nemi mutane cewar su zo su register da su, su zama members ɗin su. Akwai bashi da za su ba mutane na kuɗi ba tare da kuɗin ruwa a ciki ba, kuɗin ruwan zai kasance mai ƙaranci ne da bai wuce digit ɗaya ba, abin da suka gaya mana kenan. Sannan ƙa'ida ta farko shine cewa za ka zo ka fara zama ɗan ƙungiya. Wannan ɗan ƙungiya da za ka bayar, akwai receipt da za ka biya na shiga wannan ƙungiya naira 10,000. Sannan bayan nan za ka kamfaninka lalle ya zamana cewa kana da kamfani. Bayan kana da kamfani ya zamana cewa kana da rajista ta CAC. Waɗannan su ne sharuɗa da suka gindaya a kai.
Wato, ma'ana CAC ita ce hukumar da ke yi wa kamfanoni rajista a madadin gwamnatin Najeriya.
Haka yake. To, yana daga cikin ƙa'idojin su, sai kana da wannan certificate ɗin, wannan shaidar kasancewar kana da kamfani sun baka namba. To, suka zo suka ce, suka buga a jarida da kafafen yaɗa labarai, suka kira mutane cewa a zo a nemi wannan bashin, su ne za su tsayawa kamar mutane a matsayin wato garanto a First Bank. Sannan ta ɓangaren su ma First Bank, a ɓangaren su ma sun nemi mutane cewa su zo su nemi wannan bashi ba tare da kuɗin ruwa mai yawa a ciki ba.
Kafin mu yi nisa, shin wannan ƙungiyar ta ƙasa ce gaba ɗaya take wannan al'amari ko kuma iya jihar Kano ne?
A wannan lokacin iya jihar Kano ne, sai dai muna da kishin-kishin a wannan lokacin. Akwai jihohi irin su Katsina, muna da kishin-kishin cewa su ma sun nemi mutane su su nema, amma ba mu da tabbas akai, amma dai mun ji kishin-kishin.
Muna ji cigaba da bamu labari.
To, a wannan lokaci a 2012 an yi alkawarin cewa da mutum ya gama cike ka'ida ba za a wuce wata 6 da fara wannan abu ba za a so mu ba da wannan kuɗi. Kuma ka'idar wannan kuɗi shi ne za a baka bashi daga miliyan 1 zuwa miliyan 5. Kuma za ka mai da shi ne wajen a cikin shekara 2 bayan ka karɓa. To, bayan tafiya ta yi tafiya, lokaci da aka ƙayyade cewa za a ba mutane wannan bashi ba a ba su ba.
Faɗa mana ya ka'idar take bayan kun kace kun yi rajista naira 10,000 da ita ƙungiyar Nasi wato reshen jihar Kano kenan. To, daga nan me ya faru? Kuma sannan ku adadin mutum nawa ne kuka yi wannan rajistar?
To, bayan rajista ta kasancewa ɗan ƙungiya, akwai kuɗi da za ka je ka sa a wani account, personal account a First Bank. Za ka je ka sa wannan kuɗi naira 10,019 ga waɗanda suka yi rajista da wuri kenan. Waɗanda kuma ba su yi rajista da wuri ba za su biya naira 26,000. Kuma sannan wata irin ƙa'ida wadda ni ban taɓa ganin irinta ba shi ne, su wannan kuɗi da na faɗa naira 19,000 ko naira 16,000, a ƙa'ida kamata a ce kana da ƴanci da za ka sa wannan kuɗi a kowane branch da suke da shi. Amma sai aka ce ba za ka sa wannan kuɗi ba sai dai a main branch ɗinsu da yake Kano, Lagos Street. Duk wanda ya sa wannan kuɗi a can ya je isa. To, kuma adadin mutanen da bisa ƙididdigar mu iya waɗanda muka sani, mun kai mutum sama da 4,000 waɗanda suka je suka yi rajista kuma suka sa kuɗinsu naira 19,000 zuwa 26,000 a cikin wannan.
Idan mutum ya je ya sa kuɗinsa, wace shaida ake bashi daga banki cewa lalle yana da kuɗi naira 19,000 a bankin?
shaida da ake bashi shaida ce ta sananniya, kamar yadda mutum ya aka saba ana zuwa ka, in ka je banki za a baka, za a buga ma receipt stamp a jikin teller cewa ka biya kuɗi. To amma wannan kuɗi ba naka bane ba fa, kungiyar su banki su ne suka bude wannan account, kai baka da damar ko ka ce zaka cire wannan kuɗi ko na a'a, na su suka san me za su yi da shi. Su kai dai a matsayin ka ka ba da wani, ka cika wani sharadi ne na cewa sai ka biya wannan kuɗi, sannan za ka cancanci a baka wancan bashi, ba kuɗinka ba kuɗinka bane. To bayan wannan lokaci yayi na za a ba mutane kuɗi, ba a ba mu kuɗi ba, mun ji ta kungiya, ta kungiya, tunda mu ƴan kungiya ne mun je mun fara yin korafi a kungiya, muna tambayar su to ga lokaci ya zo ba a yi wannan ba, har suka ce aka yi setting din cewa za a zo, za a yi, za a zo a yi ganin bin kwakwafi, saboda sun yi zargin cewa a cikin ma masu neman bashin akwai mutanen da ba sana'a suke yi ba, amma mutum zai zo ya cike form ya kawo da zama a bashi wannan kuɗi. Dan haka suka yi setting din wani interview da suka dinga zuwa lungu da sako na inda wayannan masana'antu suke, suna ganin inda mutum yake sana'a da waye su dauki bayanansa akai.
To ita dai kungiyar nasu ne, ita
kungiyar nasu ne ce wannan.
Waye ne shugaban kungiyar a lokacin?
Kuma First Bank sun yi wannan. Ni ina daga cikin mutanen da First Bank suka turo mutane suka zo masana'anta ta suka duba suka kalle ta suka dauki ginin da kada kala.
Kala ke masana'antar ka?
Ni ba ina harkar printing press ne, wato buga takardu, su poster ne, calendar, enlargement, hotuna haka irin su, wannan wall clock, duk muna yin design akan da su.
To ci gaba da bamu labari a lokacin da wannan abun yake faruwa, waye ne shugaban nasi ko har yanzu shi ne na daɗin?
Maniru Sagagi, sakan name ɗinsa ne na manta, sunansa na biyu, amma dai Maniru Sagagi shi ne sunansa.
Abinda lokaci ba mu damar ka muku yanzu kenan, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasira da Mel Hikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
To lokaci yayi kuma da za ku ji sharhin jaridun kasar Kamaru.
Sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar La Nouvelle ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda a farkon shafin ta taroto mana cewar hamshakin dan kasuwan nan dan asalin kasar Faransa Bolloré ya sha kai a yayin da aka kwace gudanar da hadadar da yake yi na tsawon shekaru 25 a makekin tashan jirgin ruwa na Benin cinikayyar kasar Douala, kuma aka mika wa wata sabuwar kamfani wanda za ta ci gaba da gudanar da hadadar, amma kamfanin na Bolloré sun kwashe ɗan kwamaɗansu domin komawa ƙasar Faransa. Jaridar da Media kuma ta gulmuta mana cewar ministan cikin gidan ƙasar Jamhuriyar Kamaru a Tanganji ya gamu da waɗansu matsaloli na masu tayar da ƙayar baya, musamman ma a yayin da ya je wani rangadi a ɓangaren ƴan aware, an da ƴan bindiga suka buɗe wa tawagarsa wuta, amma ba samu salwatan rai ko guda ba ko jikatan wani soja. Sai kuma jaridan Le Economy, an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Gabon ta boye waɗansu magudan kuɗaɗe har sama da miliyar 100 na sefar ƙasar domin gudanar da waɗansu manyan ayyuka guda 28 a faɗin ƙasar baki ɗaya. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta fayyace mana cewar masu ruwa da tsaki a taron da za a gudanar na haɗin kan ƙasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai sun fara gudanar da ayyukansu ka'in da na'in. Jaridar Kamota kuma ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru tambaya ta yi cewar shin ko Prime Minister ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Dangote zai cimma nasara kuwa wajen naɗin kan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Guardian ita kuma ta ce shugaba Paul Biya ya bayyana cewar yana buƙatan mutane 200 ko 300 a ɓangaren masu amfani da ingilishin sarauniyar Ingila domin halatan zauren taron da za a gudanar a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Realite, an da ta hango mana cewar hukumar wasanni da tsalle-tsalle na kasar jamhuriyar Kamaru suna shirin samowa club din Indomitables Lions sabon koci inji minista Mr. Muale Kwambi na kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kuka aika mana
Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi banza-banza local government jihar Kebbi Nigeria ina kira ga shugaban kasar Nigeria tsarin da aka yi na noma ana yi kuwa ko shi noma ya kamata a gyara magana ta tsakanin da Allah talakan Nigeria ma'ana karamin manomi bai da tallafi kuma taki yayi wuya yau tallafin da aka ba karamin manomi bai taka kira ba ba a wuce a ba da 40,000 ba 60,000 mutumin da adda eka guda ko eka biyu an ba shi 60,000 an ba shi maganin ya shi kwara biyu an ba shi gorai ya shi kwara guda yau shi za a yi noman eka biyu da 40,000 saboda haka idan gaskiya tsakani da Allah gwamnatin tarayya ta kai akan matsalar noma to ta gana da gonannin arewacin Najeriya musamman munan jihar Kebbi gaskiya muna cikin kalubale harkar tallafin noma ya karanta magana tsakanin Allah wasu ma sun saki gonakin su sun yi da shi sun saki wasu mai hetro ya kai musu kalubale musamman mu mutanen dandi local government gaskiya tsakani da Allah akwai matsalar noma
sunana Ado na Ado daga nan maganar Jibiya ina son magana da wannan dama in miƙa kuka na ga gwamnatin jihar Katsina da mai girma shugaban kasa Buhari su dubi Allah su dubi Annabi su dubi tantsiya ma talakawan kasar nan wannan ikirarin da ake cewa za a janye sojoji daga Katsina wai da sunan zaman lafiya a faru wallahi bai samu ba yanzu ne da nake magana da ku ba a minti biyar ba da gama ɗauki ba daɗi a nan cikin garin maganar biyar da sojoji da rami a da yan fashin ba a minti 30 da wani abu suna abin da suka gada ma suna da kace da lafiya ya samu a tantsiya ma al'umma kasar nan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOA to Allah ina son ku bani dama ina kira ga gwamnatin tarayya to Allah wadanda abiyarta hadu Allah da su gyara muna rigiran radio mu na jihohin arewa gana radio tarayya Kaduna saboda wannan radio shi ne alƙalat jihar arewa a duk wata jiha ya kai shi ne ba hausa na arewa suke da kama da shi sauran ku ne ga bukar allura ba shan ta zaba ko ba kudi akwai wannan a cikin Allah
To lokaci yayi da kuma Aisha Mu'azu za ta dawo da labarai a takaice.
Tamurtala a takaice Iran ta harba makamai masu linzami akalla sama da dozin guda a filin jiragen sama biyu da dakarun Amurka ke amfani da su a cewar hukumomin Pentagon. So wasu sa'o'i bayan aukuwan haka shugaba Donald Trump ya yi rubutu a shafinsa na Twitter cewa Amurka na kokarin gano adadin mutanen da harin ya ritsa da su. Da kuma dukiyoyin da ya salwanta amma ya zuwa yanzu babu abin damuwa a duk fadin duniya mu muka fi kowace kasa karfin ikon kayakin aiki yaki a cewar shugaban a shafinsa na Twitter tabarbarewar dangantaka tsakanin Amurka da Iran dalilin kissar kwamandan dakarun sojin Iran da Amurka ta yi ya janyo damuwa dangane da cigaba da tattaunawar sulhu a Afghanistan lamarin da ya sanya jami'ai da manazarta yin gargadin cewa Iran tana iya hada kai da 'yan Taliban domin saka kafar ungulu a kokarin da Amurka take yi a kasar da ta dade tana fama da yaki. Sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo a jiya Talata ya zargi Iran da yunkurin kulla kawance da Afghanistan da kuma jaddada cewa Iran tana yunkurin yin wani shiri da kungiyar Taliban da kawayenta na kungiyar Haqqani.
To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Aisha Mu'azu da ta tsaya ni gabatar da shirin sai kuma wanda ya bada umarni Solomon Abo tare da injiniyan mu na wannan hantsin Darren Smith Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC nake sallama ma assalamu